matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin ya tattauna ne da babban jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsarin ta kasar Ghana, wato Road Safety kenan, reshen yankin arewa maso yammacin kasar, Muhammad Hashim Sidi Madani, akan matakin da hukumar ke dauka yayin da ake tunkarin watan Kirismeti da kuma babban zaben kasar a ranar 7 ga watan Disamba, lokutan da ake yawan samun hatsarin a Ghana. A cikin wannan lokaci, ƴan kasuwa na yawan kai komo da ababen hawa saboda hada-hadar Kirismeti. Kana ƴan siyasa su ma suna yawan zirga-zirga a kan hanyoyi, don haka akwai buƙatar jan hankali da kiyaye ababen hawa. Dalili kuma kenan da yasa na tuntuɓi Muhammad Sidi Madani ko shin akwai wani shiri da hukumar Road Safety ke yi a wannan lokaci. Sai ya ce,
na'am, akwai tsarin da hukumar da ta Road Safety tsoro shi garin cewa muna fuskantar watannan na Christmas, sannan kuma ga zabe gaba daya wanda ya tunkaro kai. Shirye-shiryenmu da muka fito da shi mun yi mata suna da cewa stay alive,
wato ka kasance a raye.
Suna da cewa na'am,
ka kasance a
raye campaign mu kenan, a raye haka nan ne, wanda muna yawo tashoshi daban-daban a cikin fadin Ghana gaba dayanta, don kowane jihar muna da ofishin mu. Shi yasa wannan tsari an yi shi ne yanda kowane jihar za ta tafiyar da wannan shirye-shirye a tashoshi, masallatayya, coci, asukuru, inda dai muka gan jama'a na haduwa duka muna zuwa mu yi wannan gargadi. Sannan a cikin gargadin da muke yi, na farko mun je tasha muna ganawa da masu tukin motoci, wato drivers kenan, muna ganawa da passengers kan mota inda za su fita zuwa ga wani wuri daban. Sannan kuma idan mun je kuru, mafi yawanci dalibai ne wayanda tafiya suke yi su je su kuri, da ke sa muna musu suna da cewa pedestrian. Su kuma akwai yanda muke tafiyar da tsari su, saboda
wasu masu tafiya da sawu ke da masu tafiyar kasa.
Na'am, su kuma akwai yanda muke tafiyar da tsari su, yanda za a yi mu gan cewa kowa yana kasancewa a raye kuma cikin koshin lafiya, ba tare da wani rauni ba, ko kuwa ba tare da hafka mu wani hasari ba a cikin yanayinsa na tafiya yau da kullum.
To sai dai ƴan kasuwa, wato masu zuwa su siyo kaya su sayar, a wannan lokaci tafiye-tafiyen su na ƙaruwa. Ban sani ba ko su kuma kun yi tunanin samunsu a kan wani dandali na musamman ko kuma wani wuri da kuka san za ku samu irin waɗannan mutane.
Na'am, gaskiya ne shirye-shiryen ya tsirrai kowa, domin kowa yana amfani da hanya. Duba masu amfani da hanya wanda muka musu suna da cewa road users, an kasa su kashi uku ne, ko kuwa mu ce kashi huɗu: driver, ko kuwa rider, mai tukin mota, ko kuwa mai tukin babur, na daya kenan. Sannan na biyu passenger, sannan na uku pedestrian, wanda ke tafiya ko kuwa wanda ke amfani da hanya a cikin hali na tafiya. Sai ta masu kasuwanci, wayanda ke shigo kasuwa, mafi yawancinsu suna kasancewa passengers, sannan kuma wasu suna kasancewa masu amfani da hanya a cikin hali na tafiya. Sai ta wannan shirye-shiryen da muka kirkiro, ko ina inda dai muka san ana taruwa, kasuwa duka muna shiga. Muna shiga mu gana da ƴan kasuwa. Idan ka je wajajen da suke da rana na kasuwa, to da yawa muna target wannan rana. Kamar in ka duba arewacin kasanmu, suna da ranukan da suke kasuwancin. Sai sa muna taro muna zuwa mu yi ganawa da su sannan kuma akwai lokacin da muke yin stakeholder meeting wanda muna kiran duk wanda
wato
taro
taro masu ruwa da saki na'am
na'am a cikin yanayi na hanya na daga cikin su matan kasuwa suna da hannu ciki domin su ne ke shiga mota ya tashi sai sa ba mu bar su a baya muna kiran don mun ka shiga kasuwa duka akwai mata akwai kungiyar su suna da shugabannin su muna ba su gayyata idan mun kira su kuma suna zuwa mu gana da su in sun koma suna yi ma mutane su gargadi sannan kuma mun je caci mun je masallatayya mun yi gargadi mun kare muna yi ma su limamai ko kuwa manyan pastocin su nasiha cewa idan sun hau kan mimbari kamata ne su kara wato nasiha game da ababen da muka sanar da jama'a so su ma sun kasance muna ambassadors kenan wanda suna ilmantar da mutane game da shani na zaman lafiya ko kuma gan cewa kowa ya samu kanshi cikin kwanciyar hankali
to ya mutane da kuke musu wannan gangami ko kuke wayar da kansu ya suke karban wannan sako da kuke kai musu
gaskiya ne karban sako dai ana karban sako yadda ya kamata domin idan mun gama so da yawa muna kuma ganawa da su wannan wayannan taron da muke mafi yawanci muna kiran yan jarida yan jaridu idan sun gama idan mun gama taron suna interview fannin mu sannan su yi ma wayanda kuma aka gayyace su interview idan ka ji jawabin da suke bayarwa kana ganin cewa suna murna suna farin ciki da wannan kiran da muka musu kuma idan mun je muna nuna musu ababen da ke faruwa kan hanya muna da fatoci ne na hasari muna nuna musu domin su gani ya kara tsoranta su
to madalla anan ne kuma zamu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah kai mu ci gaba da ita yanzu a madadin bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani jami'in kula da ayyuka a hukumar Road Safety ta kasar Ghana reshin yankin arewa maso yammacin kasar da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.